Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Inda Suleiman ya rice tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 17 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Mahmud, ba mu kanin labarai.
Amurka da kungiyar tsaro ta NATO na zargin Russia da ƙara yawan dakarunta tare da yiwa ƙasar Ukraine ƙawanya. Duk da ikrarin da hukumar Moscow ke yi suna janye dakarun su daga yankin. Birane, wuraren kasuwanci da na wasanni a Amurka sun fara sassauta matakan daƙile cutar corona da aka saka yayin da ake ganin raguwar yaduwar cutar. Adadin mutanen da suka mutu sanadiyar zaftarewar ƙasa da ruwan sama ya haddasa a Brazil ya kai 78.
Madalla, kanin labarin kenan. A cikin shirinmu na yau, za ku ji cewa hukumomin tsaro a jihar Kaduna, Najeriya sun kaddamar da bincike kan sautin muryar wata mata da ke yawo a kafafen sada zumunta, inda aka ji tana zargin wani direba a tashar kawo da hada baki da masu garkuwa da mutane don a sace ta tare da 'yan uwanta.
Mun shigo Kaduna ku ne matsalar shirya da baya daga shari'in kidnap. Afa kawo muka hamota, kuma wallahi tallahi dan uwa an gaya maka gaskiya kawo akwai matsala. Wallahi daga nan aka shirya mana munaƙisan nan.
Sannan za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Abia ta ce mutum 8 ne suka halaka a lokacin da 'yan bindiga suka kai hari a kasuwar shanu da ke Aba. Za kuma ku ji cewa cutar kwalara na ci gaba da yaduwa a kasar Kamaru, inda kungiyar agaji ta likitocin ƙasa da ƙasa, wato Medicine Sans Frontieres MSF, ta gano mutum 189 da suka harbu da cutar. Muna kuma ɗauke da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma kafin nan, bari mu sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Amurka da kungiyar tsaro ta NATO na zargin Russia da ƙara yawan dakarunta tare da yiwa ƙasar Ukraine ƙawanya, duk da ikrarin da hukumar Moscow ke yi cewa suna janye dakarunsu daga yankin. Yayin wani taro da mambobin kungiyar tsaron ta NATO su 30 suka yi a birnin Brussels, shugaban NATO Jens Stoltenberg ya ce sun samu sakonni daga Moscow da ke cewa a shirye suke su ci gaba da bin hanyoyin diplomasiya. Amma kuma har yanzu babu wata alama a ƙasa da ke nuna cewa Russia na janye dakarun nata.
This gives grounds for cautious optimism. However, we have
Stoltenberg kenan yake cewa wannan sako ya bamu ƙwarin gwiwa, amma za mu kasance masu zama cikin yanayi na takatsantsan, saboda ba mu ga wata alama da ke nuna janyewar dakarun daga yankin ba. A cewar kungiyar ta NATO, maimakon haka Russia ta ƙara tarin dakarunta take yi a yankin. Shugaban hukumar tattara bayanan sirri na kasar Estonia Mick Maron ya yi ikirarin cewa Russia za ta kaddamar da harin akan Ukraine ta hanyar amfani da makamai masu linzami tare da mamaye wasu muhimman yankunan kasar. Jami'an Amurka da na Ukraine sun ce har yanzu ba su ga wata alama da ke nuna cewa Russia na janye dakarunta kusan 150 da ta jibge a arewaci, gabashi da kudancin iyakokin kasarta da Ukraine ba. Sai dai kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce shugaba Putin ya fi son abi tafarkin diplomasiya wajen warware wannan rikici. Yana mai cewa himmatuwa da Biden ya nuna wajen bin wannan tafarki alama ce da ke nuna cewa za a cimma matsaya ta bai daya. Wata babbar jami'a kula da sha'anin lafiya a matakin tarayya a nan Amurka ta ce ana samun saukin annobar cutar COVID-19, yayin da birane, wuraren kasuwanci da na wasanni suka fara sassauta matakan daƙile cutar da aka saka a sassan Amurkar. Yayin wani taron manema labarai a fadar White House a ranar Laraba, Dr. Rochelle Walensky ta ce nan da wasu makonni masu zuwa gwamnati za ta duba yiwuwar sauya matakan saka takunkumin. Jami'ar ta yi nuni da yadda aka samu raguwar masu kamuwa da cutar da yawan kwanciya a asibiti da waɗanda suke mutuwa a matsayin alamomi da ke nuna cewa ana samun sa'ida. Ta kuma ƙara da cewa jama'a sun zaku su ga cewa an sassauta matakan daƙile cutar kamar na saka takunkumi. Yayin da ake ganin janyewar nau'in cutar Omicron, Amurkawa sun zaku su koma harkokinsu na yau da kullum. A daidai lokacin da ofisoshin gwamnati da wuraren kasuwanci suka fara sassauta matakan yaƙi da cutar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
nan ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana karshen labarin duniya, amma kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, hukumomin tsaro a jihar Kaduna Najeriya sun kaddamar da bincike kan sautin muryar wata mata dake yawo a kafafen sada zumunta, inda aka ji matar tana zargin yadda wani direba ya dauko ta da ƴan uwanta daga tashar kawo yake kokarin mika su ga masu garkuwa da mutane. Ga wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra da karin bayani.
Jihar Kaduna dai na cikin jihohin Najeriya dake fama da hararen ƴan bindiga da kuma sace-sacen mutane, wanda wannan ne ma yasa muryar matar da aka fara yawo da ita a kafafen sada zumunta na zamani tun a shekaran jiya ya jawo hankalin mutane da dama. Muryar matar wadda bata bayyana sunanta ba dai na nuni da cewa kamar tana gaya wani dan uwanta irin yadda suka sha da kyarne lokacin da suka shiga motar daga kawo.
Ni shigo Kadunan ku ne matsalar shirjiya da baya daga sharrin din kinafi. A fa kawo muka hawo mota. Ma wallahi tallahi dan uwa an gaya maka gaskiya kawo akwai matsala. Wallahi daga nan aka shirya mana munaƙisan nan. Ma tafi driver yana cinikin mu ya dibo a tambobi. Guda takwas da mu takwas ne a ciki duk ɗan babanmu wallahi. Wallahi billahi in gaya maka ya kira mutane wallahi sun fi bakwai. Sai ya ce musu ba mu ƙaru so ba, mun ƙaru za mu kira. Kai bai tsaya ya fakin ba kawai ta buɗe mota. Daidai su kuma mutanen sun karyo. Ɗan uwa zo hakan su mashina. Uku a mashina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tuni dai wannan murya ta kai kunnan wasu daga cikin mahukunta, har ma wasu daga cikin su sun kai ziyara zuwa tashar ta kawo. Inda sakataren kungiyar direbobi ta NURTW reshen jihar Kaduna Comrade Bature Yusuf Suleiman ya yi bayani game da tsarin daukar fasinjoji a tashar kawo.
Wannan magana da bai girma kwamishina ya faɗa mu ma mun ji ta. Mun umarci wannan mata in har da gaske take yi ta dauko mijinta ko ƴan uwanta ta zo ta same mu ta nuna mana inda ta shiga bota. Muna da tsari. Na farko dai kamar yadda ƴan jaridu za su ga failoli ga haka, za ku ga wannan file na kowane layi ne da yake cikin tashar motar kawo, wanda duk direban da yake ciki sai ya rubuta mun bashi form ya cika ya kawo garanto da lambar wayarsa, sannan muke yadda mu dauke shi. So duk muna monitoring din halayyar mutane duk lokacin da za a yi loading, kuma muna da tsari. Akwai tollis da muke badawa, wannan mota ita ce number 1, za a bata number 1 a cikin tollis din na National Union, wanda zai dauka ya je garin da ya je shi zai mika matsayin bako daga Kaduna State. To amma a zargin da ta yi ba za mu iya ganewa ba, tun daga Ango Sarki har zuwa Agwagwari duk kawo cikin ya Allah ina taje ta hawo.
To ko me rindinar ƴan sandan jihar Kaduna ke yi game da wannan zargi, ganin an dade ana bibiyar batun masu ba da bayanan sirri don sace mutane? Kwamishinan ƴan sandan jihar Kaduna CP Mudashiru Abdullahi dai ya ce suna bincike.
To gaskiya mun samu wannan audio din, kuma ne matsayi na Commissioner of Police na Kaduna State na saurari audio din, kuma na tabbatar muku da cewa muna bincike akan wannan audio din, kuma abinda muka samu insha Allah za mu kira ku mu gaya muku me ke faruwa game da wannan audio.
Da yawan matafiya da yakan shiga tashoshin mota ne idan za su yi tafiya zuwa wani guri don gujewa tarkon mabarnata, wanda mai yiwuwa kuma wannan ne yasa zargin wannan mata na haɗin baki da direban motar da suka shiga daga tashar kawo ya ji hankalin mutane da dama. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla an gaishe ka Isa Lawal Ikara, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da karshen labaran duniya.
Masu ayyukan ceto da jami'ai a birnin Petropolis mai yawan tsaunuka da ke kasar Brazil sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar zaftarewar kasa da ruwan sama mai haddasa ya kai 78. Magajin garin Ruben Bomtempo ya fadawa manema labarai cewa ana fargabar adadin zai karu yayin da masu ayyukan ceton da ma'aikatan sa kai ke ci gaba da bincike a cikin baraguzai. Sai dai hukumomin sun ce an samu mutum 21 da ransu yayin wannan aiki. Birnin Petropolis mai tazarar kilomita 68 daga arewacin Rio de Janeiro, babban birnin kasar ta Brazil, ya sha fama da saukar ruwan sama ba ƙaƙƙautawa a ranar Talata, lamarin da ya maida titunan birnin koguna. Ruwan saman har ila yau ya rusa gidaje a unguwanni da ke kan tsaunuka ya kuma yi awan gaba da motoci. Hukumomi sun ce akalla gidaje 80 ne suka rushe sanadiyar ruwan saman.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rundunar 'yan sandan Najeriya, reshen jihar Abia, ta ce mutum takwas ne suka halaka a lokacin da wasu 'yan dindiga suka kai hari a kasuwar Shanu da ke Aba a jihar ta Abia, inda waɗanda harin ya shafa ya ci gaba da bayyana yanayi na fargaba da suka shiga. Ga wakilin murya Amurka Abubakar Lami da Sokoto da rahoton.
Wasu 'yan bindiga a jihar Abia da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya sun kai wani mummunan hari a sabuwar kasuwar sayar da dabbobi da ke garin Aba a jihar ta Abia. Wannan lamarin dai da bayanai suka nuna cewa rayuka da dama sun salwanta da dimbin dukiyoyi, harin dai na 'yan bindiga da ya afku bayan komawarsu sabuwar kasuwa ta Shanu da ke garin na Aba bisa umarnin hukumomin jihar ta Abia. Ibrahim Jidda shine shugaban kasuwar Shanu ta Aba, kuma na tuntube shi kan wannan lamarin.
Satin da ya wuce, wata mota ne ta yi accident ta faɗo kasuwar Mahauta, aka samu mutuwa. Kusan deputy governor ya zo daga Umahiya da komishina suka rufe mana kasuwa. Sun ce mana saboda accident da motan ta yi. Sagacin duk na gwamnati ne sun ɗauke mu sun kai mu can daji ba jami'an tsaro, ko da mun yi kuka har mun gaji da kaina. Na zaro su yanzu muka kai su maciwari mutum tara, wanda suka jikata babu, sai dai wanda suka ɓace cikin daji har yanzu ba mu gan su ba.
Duna na Alhaji Salo na wannan sayan kasuwar Albasa Abba. Jiya da daddare misalin ƙarfe 10:30 'yan bindiga sun kawo mu mutanen mu wurin, sun kora taron su kashe su kan saniya, sai da aka kashe saniya 56.
Shi ma wani ganau da ke da suna Mark a yayin hare-haren ya ce,
"Very, very bad and condemnable. I think government and security agencies looking to this."
Yana cewa ne waɗannan hare-hare abin takaici ne da aka kai wa baƙi da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar ta Abia, kuma kamata ya yi gwamnatin jihar ta Abia ta biya diya ga waɗanda suka rasa rayuka da ɗimbin dukiyoyi. Ina kira ga hukumomin tsaro da su ɗauki matakan da suka gabata don gudun abin da ka iya biyowa baya. Rundunar 'yan sandan jihar ta Abia ta tabbatar da faruwar lamarin, inda ta ce sama da rayuka 8 suka halaka a yayin harin na 'yan bindiga, wanda ta ce har kawo yanzu ba kai ga gano su ba. SPJ Obunna shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Abia.
The new capital markets. We have a record of 8 of them now.
Yana cewa ne 'yan bindiga waɗanda kawo yanzu ba mu kai ga gane su ba sun kai mummunan hari a kasuwar dabbobi ta Aba, inda rayuka sama da 8 suka halaka da kuma ɗimbin dukiyoyi. Kawo yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Abia tana aiki na haɗin gwiwa tare da sauran jami'an tsaro domin ganin cewa ta tabbatar an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Haka kuma rundunar ta 'yan sanda a jihar Abia ta ba da tabbacin cewa ta saka tsaro a inda aka kai wannan harin da wurare daban-daban a jihar ta Abia domin ganin an kare rayuka da ɗimbin dukiyoyi. Haka kuma rundunar ta 'yan sandan jihar ta Abia ta ce a tsaye take na ganin cewa al'amura sun koma kamar yadda aka saba, kuma ta yi ta'aziyya ga waɗanda suka rasa rayukansu.
At the same time, we commiserate with the families of those that lost their lives, while efforts are being intensified to make sure that.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamida Abubakar da wannan rahoton. To, rahotanni daga kasar Kamaru na cewa cutar kwalara na ci gaba da yaduwa a wasu sassan kasar, inda kungiyar agaji ta likitocin kasa da kasa, wato Medecins Sans Frontieres MSF, ta ce ta gano mutum 189 da suka harbu da cutar a kudu maso yammacin kasar. Ga wakilin murya Amurka Muhammad Ladan da karin bayani.
Kungiyar agaji ta likitocin kasa da kasa Medecins Sans Frontieres ta aika da tawaga game da magunguna domin daƙile yaduwar cutar kwalara a gundumomin Ikondo, Titi da Bakassi zuwa Manfe da ke yankin kudu maso yammacin kasar Kamaru. Tun daga ranar 27 ga watan Oktoba da ta gabata aka samu rahoton bullar cutar, inda mutane akalla 189 suka harbu da ita, yayin da bayanai ke cewa hakan ya faru ne sakamakon rashin tsarin kula da lafiya mai kyau. Sai kuma uwa uba tashe-tashen hankulan rikicin 'yan aware da yasa ake fargabar mai yiwuwa annobar ta shafe lokaci tana addabar al'umman yankin fiye da yadda ake zato.
Anglophone crisis is affecting both the youth and the community.
rikicin shashin raino ingilishi ya shafi matasa zuwa kabilu yanzu haka lokaci ne da ke dauke da hatsari da gaske wasu lokutan ana jin harbe-harben bandiga ba za a iya fitan dare ba saboda yanayin da yankin ya kasance ciki ga kuma rashin tsaro shi yasa a wannan lokaci ba zan iya kawo dana asibiti ba dole ne ni kira motar daukan marasa lafiya domin dakile yaduwar cutar kungiyar MSF ta gaggauta aikawa da tawagar kwararrunta don ba da tallafi ga sauran jami'an kula da lafiya a waɗannan gundumomin duk da kalubale da rashin yardar da kungiyar ke fuskanta daga gwamnatin ƙasa hakan bai hana ta ceton rayukan talakawa ba wannan karo na biyu kenan da muke gudanar da aiki a Idabato da ke Bakassi a wuraren da aka ware na masu dauke da kwalara domin duba halin da suke ciki da sanin abin da ya kamata a yi cikin sauri kawai yanzu wa shekarar 2019 sai da kungiyar likitocin ta MSF ta taimaka wajen dakile yaduwar cutar kwalara a yankin Bakassi da ke kudu maso yammacin Kamaru inda aka yi wa mutane akalla 39,000 allurar rigakafi sai dai wannan karon jama'an kasar na taka tsantsan wajen karbar rigakafin wanda suke halakanta shi da na coronavirus kamar yadda daya daga cikin ma'aikatan lafiya a yankin yayi mana bayani sakamakon cutar COVID-19 jama'a na ja da kafa kuma mun gane mai yasa amma ba karon farko bane zan ce da ake yin allurar rigakafi yayi a nan Kamaru an yi wa mutane arewacin kasar rigakafi a shekarun baya babu abin kokonto ciki allurar da muke bai wa mutane na da tasiri kasa da kashi 30 cikin 100 na al'ummar kasar na kin ziyartar asibiti ko dai saboda jahilci ko kuma saboda sun fi son magungunan gargajiya na Afrika ma'aikatan lafiya na kira ga fararen hula da su gaggauta mika waɗanda ake zargi da kamuwa da cutar kwalara zuwa asibitoci mafi kusa Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru
an gaishe ka Muhammad Ladan masu sauraro ka da amanta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com priyaamerica.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai ku dade gyara zama nan ku saurari shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku jama ha tambaya ni ke da ku jama ha tambaya ni ke da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mu sallama da bakin da muka gayyata domin yin nazari kan batun cin zarafin kananan yara da ya hada da garkuwa da su da neman kudin fansa da ake fama da shi a Najeriya da yake kai ga asarar rayuka a yau za mu nazarci yadda sakacin magidanta ke jefa al'umma a wannan hali ga Madina Dauda da bakin namu
Sheikh Muhajjadina menene yasa yanzu mutane gaba ɗaya daga cikin gida din ba sa kula da irin ɗabi'u da ke gyara mutane zamani ne ya canza
da farko dai wannan abu sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una abin da yake kawo ɗabi'u da farko tarbiya ta uba ce kuma wannan tarbiyar da ta zama ta uba abin da yake lalata ɗabi'a uba ne ya zamana wani dan karamin dan kasuwa ne wani aikin kamfani ma yake yana daukan something 10,000 ko 15,000 a wata yana da yaya sama da 20 wani ba shi da abin da zai rike wannan yara ya mace ko zaki ga yaro da uwarsa da ubansa yaro dan shekara 7, 8, 9, 10 ta ga yaro dan karami makota yake shiga ko unguwa yake shiga gidajen makota za a ɗebo ruwa ya samu wani abu shi zai ci da kansa wani ma dan idan ije yi wannan ko ya dau ruwa ije tallanfi wata ko ije yi wani abun wani yaro karami zaki ga yana gwangwan ba zan taba manta ba muna zauna akwai lokacin da wani yaro ne bai fi shekara 8 ba ya je wani gida a wata unguwa a Kano da yaje gidan iya gwangwan abu yi magana yace akwai kwalaba a kawo musiya da yaji shiru matar gidan ta shiga ban daki kawai ta dora abinci sai kifar da abincin sai sa tukunya abu ya fito sai ga dan matan ya zo shiga sai suka haɗe a soro akai kace ba aka zo aka dauko wannan yaro gabaki daya shekar yaron 8 aka dauko wannan yaro aka zo iduna gidan su tiretiyan suka ce dagun yan sanda su kai shi amma sun fasa su zo su yi iyayen sa wannan to uban abga muka binkita uban yana da mata uku yana da yaya 21 uban kuma
sun fi karfin shi
aikin kamfani yake yi wannan yaron inji uwar a ta dai dan daddake shi wanda telefon ta ce wannan yaron abin da yake zuwa yayi abin da ya sa 300 ko 4 ko 500 a rana ba zai to ba sai ya auno musu abinci sannan ya to musu da shi uban ko zuwa baye daya yana gida guda biyu suna gidan daya kama mata haya daya kuma ya kai ta can wata unguwa daban amarar ƴaƴan su biyu tace sai musu wata biyu ma bai zo ba
saboda haka ƴaƴan su babu tarbiya
ya mahaifa ya ban mata yace tashin hankalin sa a kira shi a ce kes din yaran nan yaran ba karatu ga kuma ƴan mata guda hudu duk guda uku yanzu an sa rana su ya karbi kudin auren da aka kada sa rana ya ji ya kashe bai sai kai daki ba ko zuwa bai duk sanda aka yi man magana bikin sai fada a kansa da to dan ka uba wannan abu ya samo asali daga gida bai ga ta iyaye suna haifin yara saboda kiwo ne Allah ya baka kuma sai Allah ya tambayi iyaye haƙin ƴaƴansu to dole yaro zai zo ya addabi iyaye uba ka zo ka haifi ƴaƴa baka sanya zakai tarbiyyar su ba baka ba su ilimi ingantacce baka ba su abin yi ba baka ba su abinci ba to tayaya zaka gaya wa ɗanka ya ji baka yi duk wani nauyi na rayuwa baka dauke mai ba haka uya mace ta yaya yara ba za su zama sun shigo ta rayuwa ta daban ba baka dauke yako ba kuma duk budurwa ta taso tana jin ita ma yanda ta kawo dole za ta so dan jan bakin nan dan kayan kwalliyar nan da waya da shirin su uba baya iya yi da uwa dole hajiya za a samu tabarbare wannan tarbiya wannan abu laifi ne na iyaye kuma daga gida komai kashin bayan tarbiyyar yara yake fara karewa har su zo su addaba al'umma gaba daya
ba da sabarin dawo gare ka to yanzu duk cikin bayanan nan da muka yi gida babu tarbiyya babu dadi makarantu da ake kai yaran ma ko za su samu karuwa nan ma babu dadi zuwa ake ma ake satan yaran bayan an karbi kudin fansa kuma a kashe wayannan yaran to menene mafita
mafita shine kifi daga kai yake fara rabewa hukumomi waɗanda suke da alhaki a tsarin gwamnatin Najeriya dole su tashi tsaye akwai doka da aka yi wadda take kare muradu da kuma haƙƙin yara kanana Child Rights Act gwamnatin arewa sun yi kere da muzu sun ki sa hannu
me yasa ba za su sa hannun ba
sun ki sa hannu saboda ai suna amfani da yaran su kansu a matsayin makami na neman zabe
kwarai da gaske
su ma suna amfana da dalata da
suke yake
tsarin demokradiyya din da muke yanzu da harkokin siyasa da muke yi na ɗaya daga cikin abin da ke kara gurbatar da tarbiyya saboda ɗan siyasa na amfani da waɗannan abubuwa din
me yasa ya koya musu dadin kuɗi
ba kamin wannan siyasa din me yasa abubuwa ba su lalace haka ba me yasa ba mu ganin rabta gwanon kamar yadda muke gani yanzu kamin lokacin ɗan siyasa ke amfani da su su sai musu duk kayayyakin da suke so domin su hau sama na wajen juya da musu kwakwalwa da sauransu su riƙa yi abubuwa wanda yake babu imani babu tausayi babu jin kai babu tsoron wani wanda yake gaba da su idan sun yi shaye-shaye nan
koya da ya sace dan wani ya kai a yanka
dan siyasa su
bayan an bada kudin fansa
an yi wannan doka har yanzu sun ki sa mata hannu a arewa sun ki sa hannu a arewa bayan nan kuma su suke da nauyi wajen tsaftace harkar ilimi a ƙasar nan, amma kuma sun kasa, suna nan sun watsar da abun saboda mafi yawan duka manyan jami'an hukumomin gwamnati da 'yan siyasa ƴaƴansu suna a makarantu ne na kuɗi, makarantu masu sulke na katanga da aka kewaye da masu gadi, su ci mai kyau, su sha mai kyau, su yi sutura, su ɗauki tsarin rayuwa daban. Wannan shine dalili da ya sanya dole ne hukuma ya kamata ta tashi tsaye ta ɗauki wannan nauyi. Nauyi ne nata ne. Ku sani cewa shugabanci ko mulki amana ne. Muddin ba a kalle shi ta wannan fuska ba, muddin iyaye kuma ba su tashi ba, suka san cewa amana ne waɗannan nauyi na yara ɗin da aka binne. Kar ka maida kanka kawai na'ura ta kyankyaso ƴaƴa rututu, ka riƙa kwasa su kana waka su ga al'umma. Al'umma ba za su gyara maka tarbiyyar yara ba. Haƙƙin ka ne kuma sai an tambaye ka. Kiyo aka baka na waɗannan bayan Allah kuma sai an tambaye ka akan su. Malaman addini kuma ku juya, maimakon yawan wa'azi da kuke yi da ya shafi kawai aure miji da mata, aure miji da mata, ku rika yin wa'azi akan gyara tarbiyyar al'umma tukunna. Sai an gyara tarbiyyar al'umma da yawa, auren da kuke magana ai ba a ma san ma'ana auren ba, ba a san aƙidar auren ba, ba a san menene muhimmancin ba, to sai an tashi tsaye an yi wannan gyara. Iyaye kuma a dawo da al'ada ta da, al'ada ta da ta yadda yake. Ɗanka ɗana ne, ɗana ɗanka ne, kowa a anguwa yana da hurumi ya iya ladabtar da kowane. Amma a zamanin yanzu ake yanzu idan ka kalli ɗanɗan makwabcinka, a zamanin da ko hangen ka yi wanda yake ya girme ka ma ka hango shi za ka canza hanya saboda girmamawa da kunya da kuma ɗa'a. Amma a zamanin yanzu ya kai ga uba, idan aka taba ɗan shi shine zai sa mu je ka nuna mana uban waye ya taba ka, waje ne zai sanya shi gaba ya je ya taba bambani saboda ya taimaka wajen gyara rashin tarbiyyar yaran ka. Amma zaka je kana zazzaga mashi tsaya kana faɗa kai ba abin nan ba, to dole sai an dawo da aƙida ta da, kuma hukumomin su tashi tsaye su sauke nauyin da ke kansu, nauyi na tarbiyya, nauyi na tsaro, nauyi na ilimi, nauyi na ƙoƙarin yin gyara akan al'amuran da ya shafi aure da zamantakewa da hayayyafar ƴaƴa da kuma abin. Akwai kuma hukuma wadda take ta hana wannan abin da ake yi na fataucin yara, wato NAPTIP. Akwai hukuma da take nan doka ta kafa ta, amma har yanzu ita ma wannan hukuma din ta kasance tana tsarin ta ne na boko, domin me duk tsarin da yake wata hukuma an nada ta, idan ba za ku yi al'amuran aiwatar da ayyukan ku daidai da al'ada, daidai da aqida, daidai da ci gaban al'umma, daidai da tarihin su da tsarin zamantakewar su ba, muddin kuka ce za ku kawo al'amura na boko wanda abu ne na tsira na fitsara na tsareci, to shi yasa mutanen mu ba za su rungume irin wannan hukumomin ba.
Mun kwaso bayani sai dai kash lokaci yayi halin nasa, sabili da haka tilas majaburki nan sai mako na gaba mu jira wadda iyaye maza da mata da kuma al'umma za su iya takawa da za a iya samu hakatacin ruwa. Kafin na madadin bakin namu Hajiya Balaraba Abdullahi da masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar da kuma Sheikh Muhajidina Sani Kano sai jagorar wannan tattaunawa wakilin mu Madina Dauda da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To madalla an gaishe ki Grace Alheri Abdu ga Mahmud Laluwa da labarai a takaice.
Amurka da kungiyar tsaro ta NATO na zargin Rasha da ƙara yawan dakarunta tare da yiwa ƙasar Ukraine ƙawanya, duk da ikrarin da hukumomin Moscow ke yi cewa suna janye dakarunsu daga yankin. Yayin wani taro da mambobin kungiyar tsaron ta NATO su 30 suka yi a birnin Brussels, shugaban NATO Jens Stoltenberg ya ce sun samu sakonni daga Moscow da ke cewa ashirin suke su ci gaba da bin hanyoyin diplomasiya. Amma kuma har yanzu babu wata alama a ƙasa da ke nuna cewa Rasha na janye dakarun nata. Wata babbar jami'ar kula da sha'anin lafiya a matakin tarayya a nan Amurka ta ce ana samun sauƙin annobar cutar COVID-19, yayin da birane, wuraren kasuwanci da na wasanni suka fara sassauta matakan daƙile cutar da aka saka a sassan Amurka. Yayin wani taron manema labarai a fadar White House a ranar Laraba, Dr. Rachel Walensky ta ce nan da wasu makonni masu zuwa gwamnati za ta duba yiwuwar sauya matakan saka takunkumin. Jami'ar ta yi nuni da yadda aka samu raguwar masu kamuwa da cutar da yawan kwanciya a asibiti da waɗanda suke mutuwa a matsayin alamomi da ke nuna cewa ana samun sa'ida.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku je wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tayani gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya da kuma gabatar. Nake muku fatan alheri, ku huta lafiya, ma'assalam. Assalamu.